Jama'a masu sauraron mu da wannan maraicen talata, assalamu alaikum, barkanku da warhaka da kuma saki saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki. Idan kuna biye da mu dai a makon jiya, wannan hili ya fara tattaunawa da Malam Abdulrahman dan baba, jami'i mai ba da shawara a kungiyar Promcom mai karhi, kungiya mai zaman kanta wadda ke tallafa wa manoma da karfafa musu hanyoyin inganta sana'arsu ta noma su ci moriyar aikin su, wadda ke karkashin hukumar raya kasashe masu tasowa ta gwamnatin Ingila, wato DFID. Kahin Muharaji ta bakin manoman da suka halarci ranar manoman da kungiyar ta Promcom mai kari ta shirya a garin Bagoi a jihar Kano, yau ma wakilinmu Muhammad Ibrahim Kwari zai ci gaba da tattaunawa da Malam Abdulrahman dan baba.
Kai bayanin cewa a fadin Kano gaba ɗaya manoma 22 kuke aiki da su, yayin da a jihar Katsina 20 ne ma kacal. Kawai yanzu da waɗannan guda 20 din za ku ci gaba ne, ko kuma a ƙarin wasu mutane ne za ku nemo manoma ku ci gaba da su, ko kuma a wasu jihohin za ku tafi yayin da kuke ci gaba da aiki da waɗannan?
A waɗannan gonaki guda 22 da muke yi a Kano, ina so in tabbatar muku cewa mun koyar da manoma zuwa yanzu dinnan guda 1,920 wanda suka kwaikwayi waɗannan dabaru a waɗannan gonaki guda 22. Wannan gona da muke ciki ɗaya daga cikin gonaki guda 22 da muke yin wannan gwaje-gwaje ne a cikin jihar Kano. So za mu fara tun daga manomi, tun daga lokacin sharan gona da yadda zai amfani da magungunan feshin kashe haki, da yadda za a yi huɗa, da yadda za a yi zo a yi yafin iri. In ya kai sati uku a cire, a zo a yi dashe gindi kowanne a sa tushe ɗaiɗai tsakani santimita 20-20 har ya zuwa lokacin da za a yi girbi. Kamar yadda kuka gonan nan ga ɓangare ɗaya wanda shine aji inda ake koyar da manomi wannan dabaru ingantattu, ga kuma wannan ɓarayi da kike kallo shi kuma na manomin ne, muka ce yayi yanda ya saba yi a ido, ba sai da tambaya ba za ka ga bambancin. So ta wannan hanya muke bi, daga ƙarshe za mu bi diddige mu ga manomin nan shin nawa ka kashe a wannan wuri, ya ka samu sauƙin aiki, sannan a ainihin naka yanda ka saba nawa ka kashe, shin akwai riba, riban nan zai kai ga kuɗi nawa zai shigo a jihunka, wanda yake burinmu kenan. An samu ragin kuɗi da zai kashe saboda ya noma amfanin shi, sannan kuma sinjanta suna sare tare da haɗin gwiwanmu, za a haɗa waɗannan manoma da kamfanoni masu sai waɗannan kayayyaki, saboda in manomi ya noma ko da ya ninninka amfanin gonar, in ba inda zai sayar to ana nan fa gidan jiya. So muna bin wannan diddigi har zuwa ƙarshe, sannan kuma muna sa ran baɗi za mu ci gaba da bin diddigin waɗannan manoma. Bayan mun fara da a wasu wurare inda muka yi bane sai mu bi diddigi, shin abin da ya koya mutane nawa suka amfana da shi, shi kanshi ya faɗa da
waɗannan gonakai ne dai na gwaji. Amma kuma kuna ci gaba da ba da horo da koyarwa kenan ga sauran manoma?
Yawwa, duk lokacin da za a yi wani abu a gonan nan, tun daga dashe, tun daga yafi zuwa dashe, zuwa sa taki, zuwa feshin magunguna, muna gayyatar manoma su zo nan, ya zama aji. Saboda haka waɗannan ɗalibai masu halartar waɗannan aji kamar a nan Bagoi, kafin a kai ga wannan lokaci mutane ɗaruruwa sun halarci wannan wuri, wasu daga cikin suna cikin wannan taro. So a nan ne muka koyar da waɗannan 1,920,
kamar nan ya zama dandalin koyarwa,
ya zama dandalin koyarwa kenan. So za mu shiga noman rani daga wannan wata da muke ciki insha Allah. A noman rani nan za mu faɗaɗa, yanzu haka muna aiki a ƙaramar hukuma guda 7 ne a jihar Kano. Yanzu nan muna Bagoi, muna aiki a Ɗanbatta da Makoɗa, muna aiki a Ƙarfi, muna aiki a Kura, muna aiki a Bunkure, muna aiki a Garin Malam. Bayan wannan 7 ɗin da muke yi, muka yi a Damina, muna sa ran a wannan noman ranin muna so mu faɗaɗa zuwa wasu 7, kaga an samu 14. Kano tana da ƙaramar hukuma guda 44. So a yanzu muna so mu faɗaɗa mu nufi wuraren irin su Tudun Waren Ɗanka dai, za mu shiga Doguwa, sannan za mu shiga wuraren su Gaya, dinnan inda ake zuwa su Garko, musamman da inda ake noman rani za mu shiga. Kuma wani albishi da za mu yi manoma, za mu yi noma ne da wannan rani na tumatir da tattasai da kuma kabeji. Tumatir da za a gwada a wannan rani a duk duniya babu kamar shi.
Kyauta kuke yi waɗannan abubuwan da kuke yi ne, ko kuma akwai wani abin hasafi da su manoma suke barawa, musamman a basu iri a farashi mai rangwame da sauran kayayyakin aiki?
Yawwa, wannan gwaje-gwaje da muke yi musamman na wannan shekara, duk wani abu da ka gani a nan kyauta ne ake ba manoman nan, tun daga iri zuwa magungunan da aka yi feshi, zuwa taki da aka sa, da na farko MPK, da na yuriya dunkulalle wanda aka sa, duk kyauta ake ba su, saboda gwaji ne, ana so a jawo hankalin manoma ne saboda su kwaikwaya. Amfanin shi ne waɗannan retailers da muka ce muna aiki da guda 12 a jihar Kano suna sai da waɗannan kayayyakin cefanen noma. In manomi ya zo nan ya koyi abin da aka koya mishi a nan, sai ya ce a to wannan magani da kuka ce za a fesa shi ne zai kashe ciyawa hajijiyanta, ina za mu samu? Sai mu ce ga yinan kama a nan a bagwai, sai mu ce je ka wurin daha shi ne mai sai da wannan magani. A wannan dunkulallen taki da kuka samu ka sassa a tushen shinkafa tsakanin guda hudu, ina za mu samu? Za mu ce je ka shagon daha za ka samu.
Eh lallai mu ai dama a koda yaushe fatan mu Allah ya ƙara buɗe hanyoyin da za su taimaka wa manoma su kawo musu sauki a cikin ayyukansu. Da sauran wannan shiri wa, amma sai rana ta da izinin Allah, yanzu a madadin Abdulrahman dan baba jami'i mai ba da shawara a kungiyar Promcom mai ƙarfi, da wakilin mu Muhammad Ibrahim Kwari wanda ya tattauna mana da shi, da Jude Leathers Gresham wanda ta hada mana sauti, ni ce taku Halima Jumarau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lafiya da wadata. Kar ku tashi, kar ku kashe rediyon ku, ku dan dakata nan gaba kaɗan, za ku ji shirin yau da gobe.